This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da Niya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan sharar. Ina tare da
Mahmud Lalo ga kuma kanin labaran duniya. Shugaban Nkurunziza na Burundi ya dage zaben shugaban kasar da za a yi ranar 26 ga wannan wata na Yuni. Wani dan kunar bakin wake ya raunata mutane hudu a wajen wani tarihi da aka ware domin masu yawon shakatawa. Shugabar adawa a Myanmar An San Suu Kyi na wata ziyarar kwanaki 5 a China.
To kanin labarin kenan. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Laraba, Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. To amma kafin ku ji wannan shirin, zaben shugabannin Majalisar Dokokin Najeriya da aka yi ya bar baya da kura. Domin kuwa
APC mai mulki ta nuna kaduwa ga rashin nasarar 'yan takaranta a majalisun tarayya biyu da aka yi ba tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ekweremadu dan PDP ya dawo kan mukaminsa. Yan duba shi kansa Bukola Saraki ya shigo APC ne daga barakar sabuwar PDP.
This process, which remains unconstitutional, cannot confer legitimacy to the elected Senate president.
Senator Barnabas Jimade kenan.
A wata sanarwa da kakakin jam'iyyar APC Reshen Chara Lagos, Mr. Joy Ibuke ya raba manema labarai, ya ce jam'iyyar ta APC ko da wasa ba za ta amince da nadan da ta ce jam'iyyar PDP ta yi wa Sanata Bukola Saraki, kuma cin fuska ne ga jam'iyyar APC.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Burundi ya ce ya jinkirta zaben shugaban kasar da aka shirya bayan makonni da aka kwashe ana zanga-zanga tun bayan da ya ayyana cewa zai tsaya neman takara a wa'adi na uku. A yau Laraba, shugaba Pierre Nkurunziza ya fitar da wata doka wadda ta matsar da zaben shugaban kasar daga ranar 26 ga wannan wata na Yuni zuwa 15 ga watan Yuli. Har ila yau shugaban ya matsar da zaben ƴan majalisar kasar haɗe da na dattawa. Shugabannin kasashen gabashin Afirka da Ministan Dinkin Duniya ne suka nemi Nkurunziza da ya matsar da zabukan domin a samu wato damar dakile boran da kasa ke fama da shi. Zanga-zangan dai ta barke ne bayan da Nkurunziza ya ayyana cewa zai tsaya takara a zabe mai zuwa, wanda ƴan adawa suka ce ya saba kundin tsarin mulkin kasar da ya ce a yi na wa'adi biyu. Sai dai masu goyon bayansa sun ce hakan bai saba kundin tsarin mulkin kasar ba, domin ƴan majalisu ne suka zabe shi a wa'adinsa na farko.
A wannan makon ne ake sa ran shugaba Barack Obama na Amurka zai yanke shawarar au ya tura ƙarin ɗaruruwan masu horo da wato horar da sojoji na Amurka zuwa Iraq. Yau Laraba, jami'an Amurka suka yi wannan furucin a yayin da ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon take ci gaba da ƙoƙarin inganta ƙwarewar sojojin Iraq a fafatawa da suke da 'yan ƙungiyar ISIS. Ƙarin jami'ai 500 da ake son turawa za su iske masu ba da shawara da horo 3,000 da shugaba Obama ya ba da umarnin a tura a bara, bayan da 'yan yakin sa kai suka wato na ƙungiyar ISIS suka mamaye yankuna da dama a arewaci da kuma yammacin Iraq, asumaman da ya jawo rundunar sojan Iraqin koma baya sosai. Jami'ai sun ce shirin zai kuma hada kafa wani sansanin wato ba da horo a lardin Anbar domin baiwa mayakan 'yan sunni ƙarin goyon baya da ake ganin yana da muhimmanci ga yunkurin da ake na sake kwato yankin Anbar daga hannun 'yan tawaye. Sojojin Iraq tare da taimakon 'yan yakin sa kai suna ƙoƙarin sake kwace yankunan da suke kusa da Ramadi, babban birnin lardin, tun lokacin da 'yan tawaye suka mamaye a watan jiya. Mai magana da yawun majalisar tsaro Alistair Baski bai ba da wani ƙarin haske akan yiwuwar tura ƙarin masu ba da horo a yau Laraba ba, illa kawai ya ce fadar shugaban Amurka tana kuma nazarin wasu matakan.
To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani dan kunar bakin wakiya ta da wani bam a wani tsohon wajen masu ibadar gargajiya dake kudancin Masar lamarin da ya raunata mutane hudu. Jami'an kasar sun ce harin ya kai ga yan sanda sun harbe wasu mutane biyu sannan dukkanin waɗanda suka raunata babu masu yawon shakatawa a cikin su. Wajen ibadan wanda ake kira wato wanda ke birnin Luxor na ɗaya daga cikin wuraren da hukumar adana tarihi ta Majalisar Dinkin Duniya ta UNESCO ta ware, wanda wuri ne da ake jan hankulan masu yawon shakatawa na ciki da wajen kasar ta Masar. Izuwa yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan hari. A yan shekarun nan dai masu kaifin kishin Islama sun sha kai har-haren bindiga da na bambamai a yankin Sinai da ke Masar, inda suka fi mai da hankali kan jami'an tsaro. Waɗannan hare-hare sun yi kamari ne tun bayan da babban hafsin sojin ƙasar kuma shugaba mai ci a yanzu Abdul Fattah al-Sisi ya jagoranci hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Muhammad Mursi a shekarar 2013.
Hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta ce ta dakatar da shirin tantance masu bidar a basu damar ɗaukar ɗawainiyar gasan ƙwallon ƙafa da za a yi a shekara ta 2026 a saboda abin fallasar cin hanci da ya danganci hukumar. Babban sakataren hukumar FIFA Jerome Vaike ya ce zai zama sakarci a fara wannan shiri a yanzu. Ya yi wannan furucin ya yau Laraba wajen wani taron 'yan jarida a ƙasar Rasha, tunda farko an shirya cewa a wajen taron wakilan FIFA da za a yi a baɗi idan Allah ya kai mu a ƙasar Malaysia ne ake shirin zaben ƙasar da za ta ɗauki ɗawainiyar gasar da za a yi a shekara ta 2026. To amma a yanzu ba a tantance lokacin da za a yanke shawara akan wannan batu ba. Ana tsammanin Amurka da ƙasar Canada da Mexico da kuma wasu ƙasashen Turai suna daga cikin waɗanda ƙila su nema a basu damar ɗaukar ɗawainiyar gudanar da gasar a ƙasashensu. Tuhumar da Amurka ta gabatar a watan jiya ya caji jami'an FIFA tara da wasu shugabannin kamfanoni biyar da aikata laifuffukan da suka haɗa haddaban da sauran kuɗaɗen haram.
Daga ƙarshe shugabar adawa a ƙasar Myanmar Aung San Suu Kyi ta fara wata ziyara a ƙasar China domin ƙarfafa dangantaka da China tun bayan da ƙasar ta Myanmar ta samu sauye-sauye ta fuskar demokuraɗiyya. Jam'iyyar Kwaminisanci ta China, wacce babbar ƙawace ga tsohuwar gwamnatin sojin Myanmar, ita ke karɓar baƙuncin Suu Kyi wacce ake wa kallon turbace ta demokuraɗiyya. Shugabannin jam'iyyar ta NDL na sa ran Suu Kyi za ta gana da manyan jami'an gwamnatin China, ciki hadda shugaba Xi Jinping da Prime Minister Li Keqiang a wannan ziyara mai ɗimbin tarihi da za ta kwashe kwanaki biyar tana yi. Tuni dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China wacce a da ta ce Suu Kyi za ta gana ne da manyan jami'an jam'iyyar kaɗai, ta tabbatar a yau Laraba da isowar shugabar adawar a ƙasar ta Myanmar.
Labarin duniya kenan, kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji yadda zaben shugabannin majalisun Najeriya bar baya da kura, ga shawarar da Professor Bibina Maiwa ya bayar akan runar haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da makwabtanta domin yaƙi da 'yan Boko Haram a wata hira da Abdulaziz Adli Toro ya yi da shi.
Gwanda an zo a san kowa inda yake, wato su 'yan Nijar in an aje su a san inda suke, 'yan Chad a san inda suke. Ni abin da nake gani shine cewa kamar dai 'yan Nijar a aje su iyakar Nijar, 'yan Chad a aje su iyakar Chadi, 'yan Kamaru iyakar Kamaru. Yanzu 'yan ƙasar Benin su ma ana iya kawo su kamar inda aka gaba akwai wata kusurwa a ɗora su, amma waɗanda za su koran 'yan Boko Haram a cikin garuruwan waɗannan 'yan Najeriya ne. Yanzu duka abin da ya zamanto su waɗannan su zawa na sauran ƙasashen za su yi shine ta su tsare iyakakkinsu dan kabar da ta sabar da ka a ce wai kamar wa'ansu 'yan Boko Haram da an ka farko musu a can cikin Najeriya kin su watsa cikin wannan kasashen su je can kuma suna watsa bala'i a cikin kasashen kamar da magani kwanakin baya, wato su yi gudun hijira ko kuma da sunan hijira sai su je cikin sauran kasashen suna banna. Wannan shine ake gudu. Bugu da ƙari dai abin da nake so shine cewa da kowace ƙasa ta tsare iyaka. Yanzu abin da ya saura yake rataye ga bataliyar Najeriya shine cewa ta fatattake su daga nan cikin gida, ba in ba su samu inda za su yi ba kawai kenan, dole ilatila dole za su saranda.
To Allah ya ji kaman manshata. To kamar yadda na faɗi tun da farko, zaben shugabannin majalisun Najeriya da aka yi jiya Talata ya bar baya da kura. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a waɗannan rahotannin da wakilan sashen Hausa Nasiru Elhikaya da Babangida Jibrin da kuma Hassan Maina Kaina suka aiko mana. Bari mu fara daga Abuja. Da farko ga Nasiru Elhikaya.
APC mai mulki ta nuna kaduwa ga rashin nasarar 'yan takaranta majalisun tarayya biyu da hakan ya ba wa tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Ekweremadu ɗan PDP ya dawo kan mukaminsa. Yana duba shi kansa Bukola Saraki ya shigo APC ne daga barakar sabuwar PDP zamanin mulkin Babangida Tukur. Tabbas daɗewar waɗanda suka taɓa yin PDP kan madafun iko ya ba su dabarun tasiri a sabuwar majalisar. Sabon ɗan majalisar wakilai Ustaz Yunus da ya fi kusan kowa dagewa wajen bijirawa buƙatun jam'iyyarsa ta APC ya ce matakin da suka ɗaukan ba tawaye ba ne.
Ba mu da majority da zamu iya cin gashin kanmu a majalisa, dole sai mun hado da PDP. Yadda zamu yi su zama a little bit comfortable da mu, su dan sake da mu, shine mutanen NU PDP ne da sun san su dama. Idan muka sako ta kila zamu samu naman kenan da muka saka, kifin kuma ya kama kugi.
Amma Ustaz, ana ganin kamar in mutum ya shiga jam'iyya ba wai an yi gamayya bane, narkewa akai aka zama daya. Me yasa har yanzu za a ce akwai bukatar wani dan sabuwar PDP ko wani ACPC ko wata jam'iyya cikin wannan lamarin tsakani da Allah?
Ai, in ka lura hadakar ma da aka yi ko bangaren executive din, ai an dauko shugaban kasa ne a jam'iyyar CPC, aka dauko mataimakinsa daga ACN. To saboda
haka kuma na Ustaz, inda ana ganin misali inda kuna mutunta jam'iyyar APC nan da hukuncin da ta yanke nan da duk kun janye kun biye mata koda hakan bai ba muku dadi ba.
Ita jam'iyyar ba fa ta waye maka mata ba ko bijire mata muka yi ba. Ita ce ta yi amai ta lashe, ba za ku sa baki ba, kawai tsindin sai suka zo suka sa baki. Da sun san da haka bane, suka ce Buhari ya ce kowaye aka zabo zai aiki da shi.
Tsohon dan majalisar wakilai Abdulrazak Zaki, wanda ya ce goguwar Buhari ne ta kawar da shi, ya ce da alamun APC ba ta koyi darasi daga akasin da ya samu PDP a 2011 ba ne da ya kawo zaben tambuwal da tura bukatar jam'iyyar ta zabar mulki da Adewola.
Babban kuskure da ya zamanto ake zargin jam'iyyar PDP da shi, sai ya zamanto kuma a cikin ita jam'iyyar APC tana so ta nuna kuma sama da haka ita nata da tilishi, domin ba daidai bane. Majalisa wani guri ne, wato wani daki ne wanda ya zamanto suna cin gashin kansu ne, sukan zabi shugabanni ne daga cikin su ba tare da an sa musu baki, ba tare da an tilasta musu ba. Tunda dai Buhari nan shine shugaban tafiyar nan, to da ya kamata sai sai masa biyayya abinda yace sai abi. Har da cewa wai sun yi zabe a hotel, sun bawa Femi 154, ka sani fa cewar majalisar nan mutum 360.
Saukin da za a ce APC ta samu shine Bukola da dogara don yan jam'iyyar ta ne, da asarar ba ta zama ga mari ga tsinka jaka ba. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, shi kuma Hassan Maina Kaina ga abin da ya aiko mana akan wannan batu.
This process, which remains unconstitutional, cannot confer legitimacy to the elected Senate President.
Senator Barnabas Gimade kenan, inda ɗazu yake jawabi game neman labarai, inda yake bayyana tsarin da aka bi wajen zaben Dr. Abubakar Bukola Saraki a matsayin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya a matsayin haramtacce. Saboda haka ba zai iya samun wani halacci ba, kuma za su garzaya kotu. Sai dai kuma a iya cewar an sami baraka a batun zuwa kotun, domin Senator Abubakar Abba Ibrahim, tsohon gwamnan jihar Yobe kuma jihar da Dr. Amello din ya fito, ya bayyana min cewar shi kam sam baya goyon bayan zuwa kotun.
A ni ban ga wani abin da ya kamata a je kai ba, kawai ya samu zaman lafiya, Allah ya sa shi yafi alheri. Allah abu Allah ne ya kaddara, kuma ya riga ya faru, ba mu so ya zama haka ba, tunda Allah ya riga ya kaddara ne, sai mu zanzuru kaddara kai mu Allah. Amma nawon din nan ni na sa shi sai ya sam. Amma nawon din nan wala ga yadda shi kare da shekaru a Yobe, sai mu ka mun go sarki bayan bayanta. Da farko wada ne ke goyi bayansa ba, saboda tsoron abubuwan da ya yi a da can, to amma su kinin buhu da sauran mutane da ya sa muke da kuma da Allah mana ya maka laifi yana gafaran mutum sannan dan adam, saboda haka ka gafarce shi, muke har lahira na gafarce shi, kuma ya goyi bayansa.
Na tambayi Sanata Abubakar Abba Ibrahim cewar tunda ya ce Bola Tinubu ne ya rarrashe shi da ya goyi bayan Dr. Ahmed Lawal, kenan ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya cewar Tinubu ne yake son juya yadda zaben majalisar zai kasance ya tabbata gaskiya. Sai Sanata Abubakar Abba ya ce,
to wallahi wallahi da ka bi na rantsuwa, ba shi rantsuwa, Tinubu bai kaba sani Ahmed Lawal ba, bai kaba sani sa ba ma cewa wannan sanata ne na Federal Republic of Nigeria, daga yau da ya fito bai kaba ma sani ba, wallahi ya kai ne kawai ya kawo Allah ya hada su ya ga mutane shi suke so shi bai kara sani sa ba daga Adam bai kara sani sa ba ya ga gidan sa bane ba uban gidan sa bane ba abin da ya taba masa su ba ya ce ba matan shi ne ta san shi inda ya ta sanata ce
Senator Bukar Abba Ibrahim kenan Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Mun gode Hassan daga can birnin Eko kuma ga rahoton da wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya aiko mana akan wannan batu
A wata sanarwa da kakakin jam'iyyar APC Reshen Jihar Lagos Mr. Joy Ibuke ya raba mana mai labarai ya ce jam'iyyar ta APC ko da wasa ba za ta amince da nadan da ta ce jam'iyyar PDP ta yi wa Senator Bukola Saraki a matsayin shugaban majalisar dattijan Najeriya ba kuma cin fuska ne ga jam'iyyar APC da ta kwace mulki daga hannun jam'iyyar PDP tun kafin tafiya ta nisa wasu ƴaƴanta su fara zama tare da hada kai da jam'iyyar PDP wajen yin zagon kasa ga jam'iyyar ta APC dan majalisar wakilai Femi Bajabamila ya kasance wakili daga jihar Lagos wanda kuma yayi takarar kakakin majalisar wakilai amma kuma ba tare da samun nasara ba Hakan yasa na tambayi daya daga cikin ƴaƴan jam'iyyar ta APC a jihar Lagos, Musa Kabiru Shabeyi, dalilin su na korafi game da wannan zabe da aka yi wa Senator Bukola Saraki.
Wato a gaskiya mu ƴan jam'iyya ba mu ji dadin abin da ya faru ba. Saboda me inda adalci da ladabi ya kamata a yi wa uwar jam'iyya adalci ko kuma a matsayin da ji abin da ta fara. Amma abin da aka yi fa bai ta saba dokan kundin tsarin mulki ba to amma mu ɗan jam'iyya ba haka muka so ba mun so a yuwuwar jam'iyyar mu adalci kuma a matsayin da bi kamar yanda ta fada
yanzu aka dai bangaren shugaban dattawan jam'iyyar APC Asuwaju Bola Ahmed Tinubu na ganin zaben an kitsa shi ne domin takawa gwanin nasu birki a siyasar Najeriya sai dai a cewar Musa Shabiri wannan ba zai sabu ba gwanin nasu zai ci gaba da jan zaransa
ta wannan magana ce ta soki burusu ka san magana soki burusu ai mutum an ce shugaba ne shi akwai din da yake shugaba ne ai tulumbu ya fi karfin a ce an cire shi a wannan jam'iyya tunda su suka yi wannan hadaga kuma suka kafa wannan jam'iyya ko shi kansa mai girma shugaban kasa duk inda zai je kar kuma tabbata inda zai je maganar sa sai magana akan shi Bola Ahmed Tulumbu da PC akan dai
Yanzu dai hankulan 'yan Najeriya ya koma ga hedkwatar jam'iyyar APC ta ƙasa da kuma fadar shugaban ƙasa da kuma majalisar dattijai da na wakilai domin ganin irin rawar da za a taka a wannan siyasa da ke zama abin kallo da kuma sha'awa ga 'yan Najeriya da suka dade ba su samu irinsa ba. Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos, Najeriya.
To masu sauraro akan wannan dambarawar siyasar zaben shugabannin majalisun Najeriya muke son jin ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu dai na misalin karfe 11 da kimanin mintoci 20 ne na safe a gogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Lokaci yayi da zamu gabatar da shirinmu na gaba.
Himma
ba ta garo. Arshalaka duniya daga asamu farfa. Bayan halada diyana.
Himma ba ta garo. Yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yana baku labarin 'yan Afrika masu takarwa gani a kasashen waje. Jama'a sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. A makonni biyu da suka gabata Kunji sashen Hausa suna ta kira da Aminu Anas da Umar Mari, manyan jami'ai daga gidauniyar makarantun gaba da sakandare a Najeriya, a ziyarar da suka kawo nan sashen Hausa. To, hira ta mutana karewa da su a wannan mako. Malam Aminu da Malam Umar, wannan shi ne karanku na farko zuwa na Amurka?
Mun zo su da yawa cikin wayannan taro.
Yanzu da tun da ka zo Amurka Alhaji Umar ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kamar me ka lura da shi ne a duk zuwan da kai wanda zan ce ya tsaye a ranka
yadda mutane suke gudanar da kansu
ba na misali
yadda mutane suke bin komai akan ka'ida
wato bin doka da
ko shiga mota ko ka je cikin shagon cin abinci ko ka sai ko kanti ko ka sai wani abu za ka ga yadda mutum ya tsaya wani yana bayan shi wani yana bayan shi a gama da wannan ya zo ko hujin shigan mota to kaga abin da yake damu a ƙasar mu.
Kana gani wata rana zamu kai ga haka kuwa?
To.
Insha Allah
haka, insha Allah. Don shugaban ƙasa ya so yayi wannan shekaru dama daga baya.
Ya kawo irin wannan wayewa kai.
Eh. Cewa komai abi a natse. Komai abi a biye da kowa. To. Fatan mu kowane dan Najeriya zai bi kowane abu a kwanci hankali a biye a hankali a hankali. Ba wai kai kawai kana zaune yanzu ya ka shigo kana layi wani kawai sai shigo. Duniya san ko wanda ke can ko ce ma yana sauri ko wani ma ya ce mishi a don yana sauri ne wanda ke ba da abu mai ci a yana sauri ne. Annan ƙasa na gani cewa in ka zo ka sha gaban wani wanda yake ba da abun ma.
Wato rashin adalci dai a takaice.
Haka. Ko ya kamata mu kullum shugabanninmu suna zuwa nan. Ko ba sa gani ne ga wuta ga hanyoyi abubuwa da yawa motoci kome-kome. Shugabanninmu suna zuwa nan ko ba sa gani su? Oho, mu dai kan muna gani. Muna fata mu ba za mu daina faɗa musu ba ya kamata su ko ƴan kaso da abin da shugabanni su yi mana.
Alhaji Aminu, kana kazo daga Kano, ka saba dan wake-wake da shinkafa da waina kwai.
Wallahi kwa.
Anan muna idan kwazo me kuke ji?
Eh, kai ma kasar da ai, wanda ciyayi-ciyayin ku nan da mutum ya shiga ya tara mishi wasu abubuwa. Da haka muka dinga kwarfato cikin computer mu ga ina ne da mu daje mu sama. Jiya na dira wani shagon cin abinci. Can ƙasan downtown DC yawa wani wurin shi so ma abin West Africa Rasara ni na Allah ma cewa da jan iske ɗan Najeriya ne sai na samu mutanen Sierra Leone na ce to ɗan dama dai na tambaya akwai da to tun da su dai baba washe ba ta bi ɗan wake ba yawa tun da ce mata ki nan da safe
sai ko shinkafa da wake
yawa sai dai shinkafa da wake na tambaya ka cewa babu shi sai ka ce sai dan ya hakuri amma ga alalle na ce to a bani shi na ta hada da shinkafa a dau eh ba samu dai wai menene ta bakin mata din nan a dallallaba haka
eh dallallaba
masha Allah
yanzu kamar wadannan irin shawari za ku bai wa musamman matasa wadanda suke zama na rashin ayyukan yi na rashin tabbas na rashin kan gaba na rashin ma abinda za su yi
wannan gaskiya ne
za a yi su samu ci gaba ne inda suke yanzu musamman
a Afirka alhamdulillah. Gaskiya ka mana tu tambaya wanda dukkanmu nan wake inda ke mana kaikayi ne wato na batun ainihin matasa kamar da malam Umar Marefa ne kaga nan da kaga ba mun ce nan ba tangararrun yara ko kuma ƴan tsayyara wanda su riga sun kangare bane akwai su raga su dama amma kuma ainihin hukuma tana kula da su yawa kai kokarin shige yawa kana shige shinge da san hukunci da dauka kanka. To ɗaya daga cikin matsalarmu kenan matasa dole ne hukuma su yi tsaye a kansu.
Alhaji Umar, wata shawara za ka bai wa matasa musamman na yankin Arewa maso gabas waɗanda sun ga abubuwa iri-iri a kwana bayan tunda ka ga kai daga can kake ai?
Na'am, lallai an sha wahala amma ba zai hana su duban gaba ba sai dai a manta da baya. Fata wannan abun ta zo ƙarshe. Abin da ake so yanzu sai a duba me za a iya yi shekaru da suka wuce. Ba yara ba su iya zuwa ko gona ko su ayyuka ko a je ma wani sana'a a wani gari don hanyoyi an rufe san su amma
da kasuwanci
amma yanzu ya kamata a duba me za a iya yi komi kankantansa a yi har Allah zai sake mai da kowa inda ya kamata mutum ya bi
kuma yankin baki daya samu
yanki gaba daya samu cin gaba da gona da sana'a kar a raina aiki duk abin da zaka iya samu a yi nan zaka gina har Allah ya kai mutum wani level matsayi
wani mizani na nasara
insha Allah insha Allah
to madalla a gaida malamai jama'a daidai wannan lokaci shirin namu ne yanzu yake karewa amma sai wani makon insha Allah za mu sake dawowa da wannan sabon shirin yanzu da madadin duk wadanda kuka ji muryoyin su ni Bello Galadinci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da
madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email. Salamu alaikum muryar Amurka. Idan sauna bata barka ba to kada ka barta. Na fara da wannan karin maganan ne ganin yau kasa da makonni biyu da rantsar da sabuwar gwamnati a jihar Kebbi. Amma maganar rushe kananan hukumomi shiru kake ji. To abin tambaya anan ga sabon gwamna Atiku ga Bagudu ko ya koma akan turken sa ne? Ma'ana jam'iyyarsa ta PDP a asirce ne. Daga ƙarshe dai masu iya magana kan ce rashin kira na batar da karan farauta. Wannan ra'ayi ya fito ne daga wajen Alhaji Hassan mai waya a can kan giwa. Shi kuma Muhammad Bello Muhammad Buniya jihar Yobe ya rubuto ne yana cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku gaya wa shugaban karamar hukumar mu da cewa a gaskiya abin da ya mana bai kyauta mana ba. Inda ya yi alkawarin cewa wai jama'a masu gudun hijira mu taru zai kai mu je mu ga garin mu na guji ba da gulani domin dubawa baya da aka kore yan Boko Haram daga can, amma kawai sai ya saba mana wannan alkawarin kuma cewa a yau ne zai yi tafiyan. Don haka mu dai muke gudun hijira, mu dai shugabanninmu ba sa faranta mana rai a kullum. Daga ƙarshe sai ra'ayin Yusuf Muhammad Gagarawa, ƙaramin hukumar Gagarawa a jihar Jigawa. Ya ce mu dai 'yan Najeriya fatan mu Allah ya sa 'yan majalisun dattawa da na wakilai a Najeriya su kawo mana cigaban da zai amfani al'ummar da suke wakilta. Amin. To kamar yadda muka saba za mu kammala wannan shirin da takaitattun labarai.
Shugaban kasar Burundi ya ce za a jinkirta zaben shugaban kasar da aka shirya bayan makonni da akwashi ana zanga-zanga tun bayan da ya ayyana cewa zai tsaya neman takara a wa'adi na uku. A yau Laraba shugaba Pierre Nkurunziza ya fitar da wata doka wadda ta matsar da zaben shugaban kasar daga ranar 26 ga wannan wata na Yuni zuwa 15 ga watan Yuni. Har ila yau shugaban ya matsar da zaben yan majalisar kasar haɗe da na dattawa. Shugabannin kasashen gabashin Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka nemi Nkurunziza da ya matsar da zaɓukan domin a samu a daƙile boron da ƙasar ke fama da shi. Kun ji cewa wannan makon ne ake sa ran shugaba Barack Obama na Amurka zai yanke shawarar tura ƙarin ɗaruruwan masu horar da sojoji na Amurka zuwa Iraki. Yau Laraba jami'an Amurka suka yi wannan furuci a yayin da ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon da ke ci gaba da ƙoƙarin inganta ƙwarewar sojojin Iraki a fafatawar da suke yi da 'yan ƙungiyar ISIS. Ƙarin jami'ai 500 da ake son turawa za su iske masu ba da shawara da horo da wato 3,000 da shugaba Obama ya ba da umarni a tura a bara. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tada wani bam a wani tsohon wajen masu ibadar gargajiya da ke kudancin ƙasar Masar, lamarin da ya raunata mutane 4.
To, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Lokacin muna son mu ji ra'ayinku a kan cece-kucen da ake yi a game da zaben shugaban majalisar dattijai da kakakin majalisar wakilai. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake cewa a dakaci shirin yau da gobe.